sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro, barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel, tare da Muhammad Hatib Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na dararen Asabar, 22 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji ra'ayoyin 'yan Najeriya game da tashin farashin man fetur da sauran abubuwan bukatu a faɗin ƙasar. Daga nan Ibrahim Kalmu Sigarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice, wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya daga Hafiz Tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunar barna a wata babbar masana'antar harhaɗa magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina da ke Amurka, wadda ita ce ta baya-bayan a cikin jerin abubuwan da suka faru na matsanancin yanayi da ruwan sama kamar da bakin Korea a Amurka da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu munanan raunuka ba, amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da guguwar iskar ta lalata masana'antar da ke kusa da Rocky Mount da ke North Carolina. A garin Phoenix da ke jihar Arizona ya kafa tarihi a safiyar ranar Laraba na yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97, kuma ana hasashen jihar Kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliyar ruwa da ta haifar da ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwa ya mamaye. 'Yan sanda a ƙasar Yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a jiya Juma'a. Sun ce an kuma tsare wasu mutane 10 a yau Asabar bisa zarginsu da hannu a kisan Mu'ayyad Hamidi, wanda ya isa ƙasar kwanan nan domin karɓar mukamin shugaban hukumar samar da abinci ta duniya a lardin Taiz da ke kudu maso yammacin ƙasar. A ranar Juma'a, wasu 'yan bindiga da ke kayan babur sun harbe Hamidi har lahira a garin Tuba. Hamidi dai shi ne ma'aikacin agaji na baya-bayan nan da aka kashe a ƙasar Yemen da ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2014. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a ƙasar Indiya ya kai 26. Wani jami'i ya faɗa yau Asabar cewa an gano garwaki 4, inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai 26. An gano garwakin mata 3 da namiji 1 a cikin baraguzan ƙauyen Irshalwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga Mumbai. A ranar Alhamis, da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare lokacin da ƙasa ta motsa. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike a kasari da hannu don neman wasu mutane da dama da suka ɓata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikinta ba ɗaya daga cikin asibitoci biyu kacal da har yanzu suke buɗe a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, idan ba a samar da tsaro mafi ƙaranci ba. A cikin sanarwa da ta fitar jiya Juma'a, ƙungiyar da aka fi sani da suna a taƙaice da Faransanci MSF ta ce wasu ma'aikatanta 4 da direbobin manyan motocin ɗaukar kaya 4 da ma'aikatanta 10 waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin Turkiyya da ke birnin Khartoum a ranar Alhamis da ta wuce, kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan. Idan irin wannan lamari ya sake faruwa, idan kuma iko na jigilar kayayyaki ya ci gaba da fuskantar cikas, wannan abin takaici ne. Kasancewar mu asibitin Turkiyya zai zama abin da ba zai yiwu ba nan ba da jimawa ba, in ji Christopher Gania, manajan agajin gaggawa na MSF na Sudan a cikin wata sanarwa. Miliyoyin mutane ne suka tsere daga gidajensu tun bayan ɓarkewar faɗa a Sudan a tsakiyar watan Afrilun da ya wuce tsakanin sojoji da dakarun sa kai na RSF a Khartoum da ma wasu wurare a Sudan. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunƙurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na Green Zone da ke birnin Bagadaza, wanda ke da ofisoshin jakadanci na ƙasashen waje kuma mazaunin gwamnatin Iraki. bayan rahotannin kona Qur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin Iraki a birnin Copenhagen na ƙasar Denmark. Jami'an tsaro sun dakatar da su inda suka tare gadar jamhuriya ta hanyar Green Zone, inda suka hana su isa ofishin jakadancin Denmark da safiyar yau Asabar. Yunkurin kutsawar na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zanga suka fusata da shirin kona Qur'ani da aka shirya yi a ƙasar Sweden, inda suka mamaye ofishin jakadancin Sweden da ke Bagadaza. Daga ƙarshe, mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai, wanda ke kan gaba a zaben shugaban ƙasar da ake shirin gudanarwa a tsibirin Autumn January mai zuwa, ya bayyana a wannan makon cewa yana shirin ɗanya da zanguwa Amurka a watan gobe akan hanyarsa ta zuwa ƙasar Paraguay, lamarin da ya haifar da adawa daga China. Beijing ta yi watsi da duk wani mataki da zai iya ɗaukaka martabar Taiwan a duniya, kuma ta yi alkawarin hana yada zangon daga faruwa. Manazarta na ganin cewa duk da cewa da wuya China ta yi nasara, akwai yiwuwar yada zangon na iya gwada alaƙar da ta yi tsami tsakanin Beijing da Washington.
Muhammad Hafiz Abdullahi ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da farashin man fetur da sauran kayayyakin buƙatu a Najeriya ke tashi, har yanzu 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana zukatansu kan halin da suka tsinci kansa ciki. Wakilin mu Hassan Umar Tambol na ɗauke da wannan rahoton.
Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da yin korafi a game da tsadar mai, kamar yadda wasu mazauna jihar Oyo suka shaida mini.
Laji Muritala, wallahi ya bata kasuwa, ya bata kowa yanzu, wallahi Najeriya ya bata yanzu. Ya yi guri sosai, wani an saye ɗari shida da hamsin lita da ɗari shida da hamsin, wani an saye ɗari bakwai 700 naira na Ibadan nan yanzu wallahi.
To yaya kuka ji game da wannan tsadar mai?
Wallahi tsadar mai wallahi ba cewa, wallahi ba cewa Laji, wallahi da Allah Tinubu da Allah kayan kuri da mutanen na wallahi ya yawa sosai, saboda mutanen na yi magana babanka shine kowa na shiga da shi mana,
wato ana cewa baban Yarba,
eh baba Yarbawa, baba Hausawa shi ya shiga yansu,
wato wannan tsada ba dadi,
wallahi ba dadi, ya bata kasuwa, wallahi Najeriya ya bata, kowa na samu muto bai tayi mutanen ana nan, wallahi ya je saboda kudi mai ko ya sai lita biya yansu ne sai ko ya je waje nan ya kare.
Ni suna na Ladan gidana inda yake nan Oni Dundu,
gurin kasuwancin kafa
kasuwa nan yake Akara a Ibadan.
Nawa hake hawo mota ada daga Oni Dundu zuwa na Ibadan?
Binne nake hawan mota daga Oni Dundu zuwa Ibadan naira 100 da a yanzu ya dawo 100.
Nawa hake hawan babur daga Oni Dundu zuwa na Ibadan?
Ada abinda nake hawan babur naira 100, mai yanzu sai suke in bada 300.
Ka tambaye su dalilin da yasa suka kara ma kuɗi masu mota da babura?
Abinda ni tambaya sun kace suna kukan su gaskiya feto ya koma 600-700 lita, don hakan su ma dole sai sun kara.
Yanzu ya hake ji game da wannan ƙarin farashin man fetur?
Faratin man fetur ni ma ina jin shi gaji, tunda man fetur ya hau duk abinda zaka yi, abinda zaka sai shi ma abun ya hau, ina nake ku wahala ta yi ba magana jin dadi, don Allah manya su sassata.
Sunana Abule, kai ne chairman na masu Okada? Gaskiya ne kuka kosa TV ba ai ba an kace muna wai mai zai dan sako zai sauki aka dan shafa muna mai gabaki ashe wai karin mai zasu, wannan karin farashin mai ya shafi aikin ku? A ba sosai kuwa, kuna samun fasinjoji yanzu wasu ma sun aje hondodin su saboda matsaloli, ga matsalar cin abinci, ga matsalar rayuwa, to ina kake zuwa kace ka hawo machine? Yanzu mutane ma sun ka aje hondodin suna da yawa, kamar a da nawa kuke doka fasinja? Da abinda ma muke doka fasinja daga nan kara zuwa Ondundu naira 50 ne, kuka dawo muka kai naira 100, kuka dawo yanzu ma jikka ne zuwa Ondundu 200. Kamar yanzu a yini kana samun fasinja nawa? To bai wuce guda 15 ko 20 duka ina samu. To da fa da har 30-40 ina samu har 50, amma yanzu ina abubuwan sun ja baya sosai.
Zainab,
to daga ina kike zuwa nan?
Iroko.
Nawa kike hawo mashin daga sha Iroko zuwa nan tara ke yale?
300.
To a da nawa kike hawo mashin?
200.
To mota fa?
150.
A da ko yanzu?
Da.
To yanzu fa?
200.
Kai kike ji game da wannan tsadan mai?
Gaskiya bai yi ba, gaskiya haka ne, ban ji daɗin hakan.
Ko kina da wani kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya?
To su tallafa muna buƙatar taimako.
Idan ba a manta ba, an ƙara farashin man fetur ne a Najeriya daga naira 500 da 'yan kai zuwa naira 600 da 'yan kai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Kuma tara mu zo na lafiya, mu so juna.
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samun mu ta yanar gizo ta addressin voahausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook Twitter da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku mana ƙarin bayani kan sojojin haya na Wagner dake ƙasar Rasha shin zaman kansu suke ba sa karɓar umurni daga gwamnatin ƙasar Rasha kuma za su iya goyon bayan wata ƙasa ta yaƙi Rashar Masu tambaya Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida Jihar Jigawa Tambaya ta biyu Salamu alaikum BOA Hausa Wai dan Allah wani dalili yasa manyan kasashen duniya irin su Russia, China, Amurka, Faransa da Iran duk da ƙarfin fada aji da kuma ƙarfin tattalin arziki da suke da shi suke ta ƙara manne ma kasashen mu na Afirka Wai shin ma wace irin moriya suke ci a Afirka har suke ta ƙara bullo da hanyoyin kyautata alaƙar su da Afirka sannan kuma su kasashen mu na Afirka mecece ribar su dangane da wannan dangantakar da take tsakanin su da kasashen Turai Masu tambaya Sanusi Marattai da Magaran da Isuhu Makera Marattai da Magaran Bari mu fara da ansar tambaya kan sojojin haya na Wagner. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu. Ga ansar da wakilin mu a birnin Accra, Idris Abdullah Bako, ya samu daga wani mai fashin baki kan harkokin ƙasa da ƙasa da na tsaro, Malam Irbat Ibrahim, wanda Idris ya fara da tambayar sa kamar haka.
Da farko dai Hajar Bad masu tambaya na neman ƙarin bayani game da sojojin hayan nan na Wagner dake ƙasar Russia waye ya kafa wannan kungiya ta Wagner kuma a wace shekara aka kafa ta
ita kungiya na Wagner ba sabon abu bane na lamarin tafiyar da yake a duniya aka kuma gwamnatocin manyan kasashe a duniya kaman dai kungiyoyi kaman CIA ne ko Secret Service da sauransu sannan ka je ma ta baya-bayan ga zaka kaman a Masar ma ana kiranta Daulatul Muhabarat kasa na intelligence to da yake yaki yana tahiya da sirri ne wani lokaci ana yaware mutane lakana musu wani suna don su yi su cimma guri saboda maslaha na yaki na kasa ita wannan kungiya an kirkiro ta ne 2014 shekara 2014 wanda kuma kirkiro da ita Sofa Intelligence Officer ne sunan shi Dmitry Yutnik to mu kuma mun ga kaman tun wannan lokaci ita wannan kungiya ta bunkasa har ma akwai labari wasu kasashen Afirka nan ga sun riga sun kawo jiki kana da su yi su bada agaji amma a biya su wannan kudi sojoji ne dai na yan haya
wannan kungiya tana zaman kanta ne ba ta karkashin wajen gwamnati ko dai tana karbin umarni daga gwamnatin Russia ko wata gwamnatin ta daban
cewa akwai mutane dubbai aka da ake ba su makamai sun ci su sha su da sauransu kuma suna yaki karkashin tutan wata kasa a ce gwamnatin kasan ba ta da ikon ta na gaba kanshin gaskiya a cikin lamarin domin ita Russia tana da divisions daban-daban na army ko military ta sannan kuma yanga mutane su ba baki bane ɗan kasa ne an yi recruiting su ne an san inda suke an san albashin da suke karba su ba kasa da ke zaman kansu bane so shi dole ne suna karkashin Ministry of Defense na Russia, kuma ana ikon su umurni ake ba su su bi umurni ayi la'akari yaudara dai na yaki dai kowani kasa na iya yin yaudara. Sannan kuma ababen da ke haukuwa dukan ga cewa a Ukraine an ce wai da su yi juyin mulki, amma yanzu an ce su kwashi jiki sun je Belarus da sauransu duka. Mu 'yan fashin baki muna ga kamar a yi lura, ma bainal qausain shi ne ya kamata a yi ridin tsakanin layi kan da dai kara a yaudari mutane. Dole ne karkashin kasan Russia ita Wagner take, sojojinta 'yan Russia ne gimshike. Sa'annan kuma makaman da suke umfani ba sa iya tashi gaba da aka suna operating ba da sanin Russia ba. So shi na ga wani arm ne na military ko army na ita Russia, amma Allah ka na mata wata suna musamman. Kuma akwai wani maslaha da ake bukata na kasashen duniya baki ɗaya, kamar dai CIA na iya shigowa kasa da wani suna. Kuma kungiyoyin da muke gani da yawa a duniyan ga wasu suna kawai ake sakewa kamar hawainiya, amma cibiyansu mun san inda suke. Dole ne shaida taimako da gudunmuwa na wasu manyan kasashe na duniya. Har yau dai gwagwarmaya ne tsakanin superpowers biyun. Domin zan ba da misali da Russia lokacin da take Soviet Union ta shiga Afghanistan da Red Army. Mun ga irin kungiyoyin da Amurka ta ba da agaji suka yaki Russia. Dole kuma ne akwai mutan Amurka da su kuma suka je suka sharaka ko suka taimaka kan wannan lamari. Su wansu na zaba su, ba mutan Amurka bane, ba Amurka ke kontrol su ba. Aka kuma da ita Amurka ma da kanta ta shiga Vietnam, ai kungiyoyi Vietcong da suka yaki Amurka suka doke Amurka. Ai dole ne da masaniya na China da sauran manyan kasashe na gabas na duniya. Saboda shi kowata babban kasa na da maslaha kan bangaren yaki. Sannan kuma yaki kuma yaudara ne, da yaudaran kuma ne ake yi a cin magori. So shekarar mutan Afirka su bara a zuba musu kasa a ido a cewa ita Wagner wani abu ne daban, Russia kuma wani abu daban. Su duka uwa uba, ita Russia ne ke control su. Sannan kuma tana da masaniya da abinda suke yi, tana kwabon su kuma su kwabo, tana hanin su kuma su hannu. So shekara abar wannan ya zama abin yaudara mana a Afirka da sauran duniya.
Idan dai na fahimci bayaninka, yana nuni da cewa wannan kungiya dai tana karkashin gwamnatin Russia ne, domin haka zai yi wuya ta juya baya ta yaki Russia ko kuma wata kasa ta dau hayarta a yaki Russia. Amma a baya-bayan nan rahotanni na cewa 'yan Wagner har da jagoranta na yanzu wato Prigozhin suna kasar Belarus bayan bore da suka yi wa Russia. Shin kana ganin idan yaki ya haɗa Belarus ko wata ƙasa daban da Russia za su yi shiga su yaki Russia?
Shi Poroshenko shugaban Belarus da kai shi ba maji daɗi ne na Vladimir Putin ba? A yi la'akari kan lamuran siyasan mayan kasan duniya. Ai abin da Vladimir Putin yake da dole ne shi Poroshenko na Belarus shi kuma yake. So shi a yi la'akari na ga wani wasa ne ake yi da hakulla kan lamari na yaudara na yaki kawai. Kuma a ce Wagner na da sojoji dubbai. Sojojin ai ba Belarus ne cibiyansu take ba, daga Russia suka soma da passportin Russia za su yi su yi tahiya. Russia na da inci ta cancel passport, ta cancel citizenship da sauransu. A gurguje dai idan yi hulasa na magana shi ne a dai la'akari, domin spectacle da ake gani a fagen yaki duka za ka ga wani lokaci abinda ake yi bayan labule ba shi ake yi bainal jama'a ba.
Sai kuma kashi na ɗaya na ansar tambaya kan musabbabin manema ƙasashen Afirka da manyan ƙasashen duniya ke yi. Idan masu tambayar da duk wani mai sha'awar jin ansar na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa, wanda ya ce,
da farko abin da zan ce muku shine Bahaushe kan ce duk wanda ya wadan bazawara kyauta uwar yake so. To kaga kuwa su wadannan manyan kasashe da kake magana kusan a iya cewa tumbin giwa ce.
To saboda me dakta?
Saboda ba abinda ba a samu. Yanda suka yi suka zama manyan kasashe da ci gaban da suka samu da inda suke samun ainihin kanwa uwar gami kusan a iya cewa su din ma sun dogara ga kasashen mu na Afrika. Saboda ita na nahiyar Afirka Allah ya mata dimbin arziki.
To dakta, arziki kamar me da me, wani iri da wani iri haka misali?
Kama daga arzikin mai ne, iskar gas, hasken rana, filin noma, dabbobi, koguna da wasu ma'adinai waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa, waɗanda suka hada su platinum, waɗanda ake haɗawa a yi magungunan sauke hawan jini da su abinda ake kira wani sinadari da ake kiran sa chromium da californium. Kusan a iya cewa ma duk duniya ba inda aka kai nahiyar Afirka yawan zinariya. Afirka tana da tarin tagulla da azurfa, ga kuma yawan filin noma, saboda a fadin duniya gabaki daya banda nahiyar Asia ba nahiyar da ta kai nahiyar mu ta Afirka fadin fili. To kaga in ka dudu waɗannan dimbin arziki da Ubangiji yawa ita nahiyar Afirka wacce ta kunshi kasashe 54 ko mu ce 56 duk da cewa an fi sanin 54 din saboda guda biyun ba su zamanto sun karbu ba.
To yanzu dakta, mu dauka mu duba mana yawan al'umma da suke rayuwa a wannan yanki, wannan kasashe, kamar yawan su ya kai nawa misali?
Yawan al'umma da ke wannan nahiyar, wanda kididdigar bincike ya tabbatar da cewa akwai mutum sama da biliyan daya da miliyan 200 da suke numfasawa a wannan nahiyar, wanda ma ake kiyasin cewa zuwa shekara ta 2060 yawan bakin mutum ko mutumin Afirka zai haura ya kai mutum biliyan 2 da rabi. To kaga ko duk inda aka samu tilin waɗannan al'umma, kaga kasuwa ce babba wacce za a zuba hannun jari sannan kuma a kwashi riba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan musabbabin manema kasashen Afirka da manyan kasashen duniya ke yi da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Baikwai na FCE Yola Nigeria da Malam Irbad Ibrahim da ke birnin Accra Ghana da wakilanmu Malam Idris Abdullahi Bako da ke birnin Accra Ghana da Muhammad Salisu Lado da ke shiyar Yola Nigeria da producer mu Salaman Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu.
A gai da Malam Ibrahim, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Manchester United ta amince da salamin fan miliyan 47 da 200,000 kwatankwacin euro miliyan 55 don dauko mai tsaron ragan Inter Milan Andre Onana. Shugabar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ce babu tabbacin hukumomin kwallon kafan kasashen da suka sami gurbi a gasar lashe kofin duniya ta mata wadda suka fara a ranar Alhamis dinnan da ya gabata da kasar Australia da New Zealand da za su dauki nauyi za su iya kammala rabawa 'yan wasansu kudaden da ya kamata a basu. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Cristiano Ronaldo ya zama mutumin da manhajar sadarwar zamani ta Instagram ta fi biyan shi da tsada a duk wata talla da ta sanya a shafinsa. Christie Klar ta rasa damar zama 'yar wasa ta farko da ta fara zura kwallaye a gasar cin kofin duniya ta FIFA Karo na 6 a jere, yayin da aka tashi a wasa tsakanin Nigeria da Canada. Babu ci zakarar gasar Serie A a kakar da ta gabata, Napoli ta yi wa dan wasan gabanta Victor Osimhen ta yin kwantiragin shekaru 2 inda za ta rika biyan shi euro miliyan 6,500 kwatankwacin naira biliyan 6,500 kenan a duk shekara. Kylian Mbappe baya cikin 'yan wasan da Paris Saint-Germain ta je da su yin atisaye a Japan da Korea ta Kudu, wanda ke kan gaba a ciwa kungiyar kwallaye a tarihi. Bai amince da sanya hannu kan kunshin yarjejeniyar cigaba a PSG ba, wanda za ta kare karkare shi a kaka mai zuwa. PSG dai yana shirin sayar da dan kwallon kafin fara kakar bana, maimakon barin kwantiragin sa ya cika a ƙarshen kaka mai zuwa, wanda hakan asara ce a wajenta. Kocin kungiyar wasan Arsenal Mikel Arteta ya ce yana sa rai Thomas Partey zai ci gaba da taka leda a kungiyar duk da rashin tabbas kan makomar dan kwallon. Dan wasar tawagar Ghana shine na baya-bayan nan da ya halarci sansanin Guinness a Amurka, inda take wasan atisaye tun kakar bana. Atlanta bata da niyyar sassautawa akan farashin fam miliyan 86 da ta sanya wa dan wasanta na gaba na Dima Ramos Uchlun mai shekaru 20, wadda Manchester United ke matukar so. Ita ma Paris ST Germany na sha'awar Uchlun, kuma tuni ma har ta fara tattaunawa a kansa. Fenerity da Steve Catlan ta ci bayan hutun rabin lokaci ya baiwa Australia mai masaukin baki nasara kan Jamhuriyar Ireland da ci 1-0 a gasar cin kofin duniya ta mata. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Salisu Lado. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunar ɓarna a wata babbar masana'antar harhaɗa magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina da ke Amurka, wadda ita ce ta baya-bayan a cikin jerin abubuwan da suka faru na matsanancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin Koriya a Amurka da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu munanan raunuka ba, amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da guguwar iskar ta lalata masana'antar da ke kusa da Rocky Mount da ke North Carolina. 'Yan sanda a ƙasar Yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a jiya Juma'a. Sun ce an kuma tsare wasu mutane 10 a yau Asabar bisa zarginsu da hannu a kisan Mu'ayyad Hamidi, wanda ya isa ƙasar kwanan nan domin karɓar mukamin shugaban hukumar samar da abinci ta duniya a lardin Taiz da ke kudu maso yammacin ƙasar. A ranar Juma'a, wasu 'yan bindiga da ke kayan babur sun harbe Hamidi har lahira a garin Tuba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasar Indiya ya kai 26. Wani jami'i ya faɗa yau Asabar cewa an gano garwaki 4, inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai 26. An gano garwakin mata 3 da namiji 1 a cikin ɓaraguzan ƙauyen Irshalwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga Mumbai. A ranar Alhamis, da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare lokacin da ƙasa ta motsa. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunƙurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na Green Zone da ke birnin Bagadaza, wanda ke da ofisoshin jakadanci na ƙasashen waje kuma mazaunin gwamnatin Iraki, bayan rahotannin ƙona ƙur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin Iraki a birnin Copenhagen na ƙasar Denmark.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma izuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka mu shirye-shiryenmu na yau, da Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, Misar Fila Hashin Gume, ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.